إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna godiya wa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi na Masjidut Tauhid dake kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu a unguwa ta GRA cikin garin Azarai a jihar Bauchi majalisin da muke karanta tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Wannan ita ce halka ta 83 a wannan yammaci na Alhamis 25 ga watan Rajab hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda yake daidai da 16 ga watan 2 shekara ta 2023 idan ba a mance ba a halkar da ta gabata mun karanta riwayoyi guda uku da aka ambata mana irin kutuban da Sayyidina Umar Allah yarda da shi yayi bayan ya zama khalifa to akwai riwaya ta hudu wacce ita ma aka rawaito da take bayani kan khutubar da shi Sayyidina Umar Allah yarda da shi yayi bayan kasantuwarsa khalifa kaga kenan riwayoyi da aka samu da suke bayani kan khutuba ta farko da Sayyidina Umar yayi bayan ya zama khalifa lokacin da Sayyidina Abubakar Allah yarda da shi ya rasu khutubobi daban-daban sun kai guda hudu to khutuba ta hudu ko kuma riwaya ta hudu da ta bayyana mana khutubar da Sayyidina Umar yayi bayan ya zama khalifa akan ta zamu tashi a wannan yammaci yace wa ruya annahu lamma waliya al-khilafata sa'ida al-minbara wa hamma an yajlisa makana Abi Bakr fa qala ma kana Allah li yarani ara nafsi ahlan li majlis Abi Bakr yace kuma an rawaito wata riwaya daban bayan riwayoyi guda uku da muka karanta a halkar da ta gabata an rawaito wata riwaya daban da take bayyana cewar lamma waliyal khilafata lokacin da Sayyidina Umar ya zama khalifa ya zama jagora na al'umma musulmi lokacin da ya jibinci al'amarin al'umma musulmi ya zama jagoran su abu na farko da ya fara yi shine sa'idal minbar sai ya hau kan minbari dama duk wanda ya zama shugaba zai yi jawabai wa al'ummar da zai jagoranta akan irin tsarin da zai gudanar da jagorancinsa wannan tun zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka abun yake tafiya to sayyidina Umar Allah ya dade shi bayan ya zama khalifa sai ya hau kan minbari wa hamma an yajlisa makana Abi Bakr sai yayi an himmatu da ya zauna gunda Abu Bakar ya saba zama wato da ya hau kan minbari sai yayi kudiri aniyar ya zauna a gunda sayyidina Abu Bakar ya saba zama idan ya hau minbari zai ja hankalin mutane zai fadakar da su zai yi musu wa'azi to sayyidina Umar ma da ya zama jagora sai ya hau kan minbari yayi ani ya kudiri ani ya zama a inda sayyidina Abubakar ya saba zama. Faqal, sai ya ce, ma kana Allah li yarani ara nafsi ahlan li majlisi Abubakar. Ya ce, kai, ni Umar, bai kamata Allah madaukakin sarki ya ganni ina ganin kaina ce a matsayin wanda ya cancanci ya zauna a gurin sayyidina Abubakar ba. Wannan yake nuna mana matsayin sayyidina Abubakar a gurin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabban annabi dukkansu suna gani cewar a cikinsu ba wanda ya kai sayyidina Abubakar falala, ba wanda ya kai sayyidina Abubakar matsayi. Shi yasa suke ga bai kamata a ce sun sanya kawunansu a matsayinsa ba. To shine sayyidina Umar yayi yunkurin zama abun da sayyidina Abubakar ya saba zama lokacin da sayyidina Abubakar yake khalifa. Sai sake shawari, ya canja shawari, yake cewa ma kana Allahu li yarani, bai kamata Allah madaukakin sarki ya ganni ara nafsi ahlan li majlisi Abubakar, ina ganin kaina a matsayin wanda ya cancanci ya zauna gurin sayyidina Abubakar ba. Ka kenan a hangen da sayyidina Umar ke yi wa sayyidina Abubakar yana sama da kowa, matsayinsa yana sama da kowa, kimarsa ta zarme na kowa. To shi yasa ya ga bai cancanta ya zauna abun da sayyidina Abubakar ya saba zama ba. Yana ga in yayi haka bai yi ladabi ba, in yayi haka bai girmama sayyidina Abubakar ba. Babban abun da zamu fahimta karkashin wannan lafazi na sayyidina Umar shine yana daga cikin girmama mutum wanda yake mai girma cikin mutane. Kar ka zo ka zauna a gurinsa ko da baya ne, guri ne da an san kasancewa mahaifinka ne in ya zo yake zama. Misali muƙaddara a falo, akwai gurin da ka san mahaifinka in ya zo a nan yake zama. To yana daga cikin girmama shi in ka shigo wannan falon, kar ka zauna a gurin da ya saba zama. Duk da mu a yau ba mu la'akari da wannan, idan mutum ya zo ko ina zai iya zama. To su sahabban annabi suna da wannan karan. Mutum idan madaukaki ne, gurin da aka san ya saba zama ko da a bayan idansa, ana girmama shi ta hanyar ƙauracewa zama a gun da ya saba zama. To wannan ɗabi'a ce wacce take kyakkyawa. Mu ma a da, mutanen da zaka ga akwai wannan karan. Akwai ganin girman waɗanda suke masu girma, wanda suke masu girma cikin al'umma ana ganin girmansu a da. Yanzu ne da zamani ya yi zamani, irin waɗannan ɗabi'u na jin kunya, ɗabi'u na kawaici suka yi ƙaranci cikin al'ummar Hausa. Amma da akwai irin wannan ɗabi'a ɗin cikin al'ummar Hausawa, ɗabi'a na kunya, ɗabi'a na kawaici, ɗabi'a na kara, ɗabi'a na ganin girman wanda yake da girma cikin al'umma. Mutanen da akwai wannan ɗabi'a cikinsu. To amma kuma a yanzu ko shakka babu al'umma, an samu ƙarancin wannan ɗabi'a cikin al'umma. Sayyidina Umar ya ce, bai kamata Allah maɗaukakin sarki ya ganni ina ganin kaina a matsayin wanda zai iya zama a gurin da sayyidina Abubakar ya saba zama ba. To me yayi? Fa nazala mirqatan, abin da yayi sai sauko step na biyu, maimakon ya zauna a step na can sama sai sauko step na biyu, ya sauko matakala na biyu. Tunda mun san minbarin annabi sallallahu alaihi wasallam matakala uku ne, step guda uku ne. To can sama sayyidina Abubakar ya saba idan ya zo zai yi bayanai wa mutane, zai ja hankalinsu, zai faɗakar da su, a can sama yake zama. To sayyidina Umar da ya zo ya yi yunkurin zama can sama, sai ga bai dace a ce ya zauna gurin da sayyidina Abubakar ya saba zama ba, sai sauko matakala ta biyu, step na biyu kenan, sai zauna a gurin. To bayan ya zauna, fa hamidallaha wa athna alai, abu na farko da ya fara yi sai ya yi godiya wa Allah maɗaukakin sarki, ya yi yabo wa Allah maɗaukakin sarki. Wannan ita ce tarbiyyar da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba wa sahabbansa. Shi ma a duk lokacin da ya zo zai yi jawabi, zai yi magana, zai yi wa'azi, zai ja hankali, yakan buɗe da godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma ya yi yabo wa Allah maɗaukakin sarki. to sai aka wayi gari sahabban sa sun tasirantu da shi sun dauki tarbiya a gurin sa ta yadda in suka zo za su yi jawabi gaban mutane sukan bude jawabin su da godiya wa Allah subhanahu wata'ala saboda Allah madaukakin sarki ya cancanci a gode masa idan ka duba zaka ga abubuwan mu cike suke da godiya wa Allah ibadun mu cike suke da godiya wa Allah subhanahu wata'ala shi yasa wannan al'umma ake daukan ta a matsayin al'umma da tafi kowace al'umma godiya saboda da abubuwan mu zaka ga cike suke da godiya mutun ya ci abinci sai ya gode wa Allah subhanahu wata'ala ya sha abun sha ya gode wa Allah madaukakin sarki ya farka daga bacci ya gode wa Allah madaukakin sarki sannan in yazo sallah sallar sa cike take da godiya wa Allah madaukakin sarki to shi yasa in sun zo jawabi sai su yi godiya wa Allah madaukakin sarki wannan tarbiya ce da suka dauka daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam bayan yayi godiya wa Allah yayi yabo da jinjina da kirari wa Allah madaukakin sarki thumma qala kenan yanzu zai fara hudubar tasa iqra'ul qur'ana tu'rafu bihi ya bude khutubar sa da musu wa'azi duk da gashi yanzu shugaba ne maimakon ya karkatar da akalar maganar sa bisa siyasar sa da administration din sa a abun da yake kwakwalwar sayyidina Umar ita ce ya ja hankalin waɗannan al'umma ya dora su kan turba da ta dace wacce za ta kai su ga tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wacce za ta ƙara musu imani wacce za ta sa su zama to mutanen kirki wannan shine tunanin sayyidina Umar Allah ya dade shi sai zama ya bude da wannan ta kenan wanda ya zama to jagora cikin al'umma abin da ya kamata ya fara jan hankalinsa a kai shine dora su kan turbar da za su samu yardan Allah subhanahu wa ta'ala su bi tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora su akai mecece hikimar haka idan ya zamanto al'umma sun zamanto nagartattu to kasantuwan su nagartattu zai taimaka maka kai a matsayinka na jagora wajen kyakkyawan jagoranci ta yaya yanzu idan al'umma talakawanka mabiyanka suka zamanto mutanen kirki to zai zamanto tafarkin da suke tafiya a kai wajen mu'amalatanka tafarki ne da Allah madaukakin sarki ya dora su a kai to in ko za su tafi akan tafarkin da Allah ya dora su a kai zaka ga daidai daga gurin su zaka ji dadin mu'amalantarsu saboda Allah madaukakin sarki ya ce wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum za su yi maka biyayya saboda ita ce tafarkin da Allah madaukakin sarki yayi umurni wa bayinsa su mu'amalanci jagororin su akai to kaga in ya zamanto talakawanka mutanen kirki ne ba za ka samu matsala da su ba za ka samu fito na fito daga gurin su ba za ka samu masu zagin ka ba za ka samu masu la'antarka ba ka kenan hanyar da ya kamata shuwagabanni su bi ta yanda za su samu yarda daga gurin talakawansu ta yanda za a fahimci juna tsakaninsu da talakawansu su dora talakawansu a kan turba ta tsoron Allah subhanahu wa ta'ala su nuna wa talakawansu Allah su nuna wa talakawansu shari'ar musulunci talakawansu su fahimci addini su fahimci qur'ani su fahimci sunna matukar talakawa suka fahimci qur'ani da sunna bayan da za a yi su fito na fito da shugabannin su bayan da za a yi su la'anci su shugabannin su to amma kuma an samu ana samun akasi sautari da dama sai zamanto shugabanni a lokacin da suka zo ba addinin bane a gaban su ba wai su dora talakawan nasu akan tafarki na addini ba to shi yasa dole su yi ta samun matsaloli dole talakawan su yi ta tsine musu saboda me talakawan ba su fahimci addini ba ba su san qur'ani ba ba su san sunna ba kaga kenan babbar dabarar da ya kamata shugabanni suna yi suna kokarin tarbiyyantar da al'ummar su akan alqur'ani da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi zai sa waɗannan talakawan nasu su musu biyayya shi zai sa talakawan nasu su san matsayinsu saboda addinin musulunci ya nuna wa al'umma matsayin shugabanni ya nuna musu kima su kuma ya karantar da su yanda za su mu'amalance su. Addinin musulunci bai karantar da talaka su tsinewa shugabannin su ba, bai karantar da talakawa su yi fito na fito da shugabannin su ba. Ka kenan, in kana so ka samu jagoranci mai dadi, kyakkyawan jagoranci, to dora talakawan ka kan turba addini. Bari mu bamu babban misali. Yanzu idan ka dauki kasar Saudiya, abun zai baka sha'awa kwarai da gaske idan ka ga yanda mu'amala take tsakanin shugabanni da talakawa. Kuma talakawan suna son shugabannin su, suna musu addu'a ta fatan alheri. Me yasa suka samu wannan tasiri? Me yasa wannan al'amari yayi tasiri cikin su? Me yasa suka samu wannan fa'ida? Saboda shugabannin sun dora su akan Alkur'ani da Sunna. Sun dora su kan Alkur'ani da Sunna. Yana da wahala ka samu dan kasar Saudiya jahili. Ana samu amma su suka fi karanci. Ana samun jahilai wanda ba su san addini ba amma su suka fi karanci. To mu kuma wanda suka san addinin, ya percentage din su yake a cikin al'umman mu a kasa ta Najeriya? Kashi 80, kashi 60, kashi 40, kashi 20, kashi 10. To kaga ko dole shugabanni su ta samu matsaloli da mabiyan su, saboda galibi mabiyan suna cikin sun jahilci addinin su. Amma matukar al'umma mabiya suka fahimci addini, ba yanda za a yi shugabanni su samu matsala da su. So shi yasa ba za a ce ba a samun kaucewa daga shugabanni na Saudiyan ba, ai ba ma'asumai bane, dole suna kurakurai. To amma duk da suna kurakuran, ba za ka taba jin mabiyansu suna tsine musu ba, ba za ka taba jin malamansu suna Allah wadai ba. Kullum addu'a suke musu, kullum. In dai za ka je ka zauna ka saurari khutuba ta Juma'a, za ka ji addu'a, kyakkyawan addu'a ga shugabanninsu. Sannan kuma wannan ya sa tunda su talakawa da mabiya suna addu'a wa shugabanni, sai Allah yake ƙara gyara shugabannin. Wannan ita ce ka'ida. To ya kamata jagororinmu su fahimci wannan cewa idan kana so ka samu biyayya daga gurin mabiyanka, talakawanka, to dora su akan Alkur'ani da Sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Saboda Alkur'ani yayi umurni, sunnoni na Annabi sallallahu alaihi wasallam ba iyaka da suka karantar da talakawa yanda za su mu'amalanci jagororinsu. To kaga Sayyidina Umar a nan kutubarsa ta farko yana ƙoƙarin ɗora mabiyansa wajen riƙo da Alƙur'ani. Shi kuma duk wanda ya riƙo da Alƙur'ani ba zai taɓa ɓata ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bari cikin al'ummansa abinda in an yi riƙo da su, abubuwan da in aka yi riƙo da su ba za a taɓa ɓata ba, shi ne Alƙur'ani da Sunnarsa, in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam. To shine Sayyidina Umar yake kokarin dora waɗannan al'umma da Allah madaukakin sarki ya danka amanar su a hannunsa, yake kokarin dora su akan turbata addinin musulunci. Shine yake ce musu iqra'ul qur'ana, ku dage da karanta alqur'ani. Shi kuma karatun alqur'ani na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya bambanta da karatun Alkur'ani namu a yau. Su yanzu in za su karanta maka Alkur'ani, ba iya lafazin kawai suke rerawa a baki ba, suna karanta shi, suna rera lafazin a baki, kuma suna tadabburin ma'anonin ayoyin Alkur'ani din, yana ratsa zuciyarsu. Kaga duk lokacin da mutum zai karanta Alkur'ani yana ratsa zuciyarsa, to wannan zai amfane shi duniyarsa da lahirarsa. Zai amfane shi duniyarsa da lahirarsa, kuma zai ƙara masa imani. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna. Allah yana siffanta mana muminai cewa idan ana musu tilawan ayoyin Allah zadatuhum imana, wannan ayoyin Allah da ake musu tilawa na ƙara musu imani. To ta yaya imanin bawa zai ƙaru sakamakon karanta Alkur'ani? Sai in ya zama yana kula, yana la'akari, yana tadabburi da ma'anonin ayoyin, yana fahimtan abin da ayoyin suke ɗauke da shi na saƙo da umurni da hani. to nan zai kara mutun imani. To shine sayyidina Umar yake jan hankalin talakawansa mabiyansa akan su maida hankali wajen karanta alqur'ani, zai amfanar da su duniya da lahira, kuma hakan zai taimaka masa wajen samun kansu ya musu kyakkyawan jagoranci, su zama mutanen kirki masu masa da'a da biyayya. Yace iqra'ul qur'ana tu'rafu bihi, ku karanta alqur'ani sai a san ku da shi. Wannan nasiharsa ta farko kenan ga mabiyansa. Nasiharsa ta biyu yace wa'malu bihi takunu min ahlihi, kar ya tsaya iya karantawa. Bayan kun karanta kun fahimci ma'anonin ayoyin, to ku yi aiki da abin da suka kunsa. Shine wa'malu bihi, ku yi aiki da alqur'ani din. Takunu min ahlihi, sai ku zama daga cikin ahalin alqur'ani. Kaga wannan ita ma nasiha ce mai muhimmancin gaske, saboda a duk lokacin da mutane suka zama ahalin alqur'ani, dabi'unsu za su zama abun sha'awa, dabi'unsu za su zama abun burgewa, abun banƙaye. To kuma kaga bayan da za a yi su fito, na fito da shugabansu. To kaga wannan duka wani foundation ne sayyidina Umar yake so ya sa musu, ta yanda za su ji daɗin jagorancinsa, shi ma ya ji daɗin jagorantarsu. Idan suka zamanto masu riko da alqur'ani, suka zamanto cikin ahalin alqur'ani, su wane ne ahalin alqur'ani? Yace wa'malu bihi, ku yi aiki da alqur'ani, takunu min ahlihi, sai ku zama daga cikin ahalin alqur'ani. Su wane ne ahalin alqur'ani? Hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisin da aka samu daga Anas dan Malik, Allah yarda da shi, wanda Imamu Ahmad ya fitar da shi cikin musnad dinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lillahi ahlina minan nas, lalle Allah madaukakin sarki yana da ahali daga cikin mutane. Inji annabi sallallahu alaihi wasallam, faqila man ahlu llahi minhum, sai aka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suwa ne ne ahalin Allah cikin mutane? Aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ahlul qur'an hum ahlul lahi wa khassatuhu, sai annabi yace ahalin alqur'ani, ma'abota alqur'ani, su ne ahalin Allah subhanahu wa ta'ala, kuma keɓaɓɓu gurin Allah, keɓantattu gurin Allah subhanahu wa ta'ala. To yanzu wanda ya zamanto mai aiki, mai karanta alqur'ani, yana aiki da abin da alqur'anin ya kunsa, wannan ya zamanto cikin ahalin alqur'ani. Su kuma ahalin alqur'ani su ne ahalul lahi wa khassatuhu, ahalin Allah subhanahu wa ta'ala, kuma keɓantattu gurin Allah madaukakin sarki. Kenan yanzu masu aiki da alqur'ani ahalin alqur'ani ne, kuma ahalin Allah ne subhanahu wa ta'ala. Ne ma'anan ahalin alqur'ani, ma'abota alqur'ani. Kenan mai karanta alqur'ani ya aiki da shi, wannan su ne ake kiransu ma'abota alqur'ani. Su kuma ma'abota alqur'ani ahalin Allah ne subhanahu wa ta'ala, ahalin Allah ne subhanahu wa ta'ala, ma'ana waliyan Allah ne. Masu karanta alqur'ani su aiki da shi, waliyan Allah ne, keɓantattu ne gurin Allah madaukakin sarki. To shine sayyidina Umar yake musu nasiha cewa su karanta alqur'ani, su yi aiki da shi, sai su zamanto daga cikin ahalin alqur'ani. Imam al-Ajurri a cikin littafinsa Akhlaqu Ahli al-Qur'an ya ambata ɗabi'u da siffofi na ma'abota alqur'ani kusan guda 100. Duk wanda yake ma'abocin alqur'ani, to daga cikin siffofinsa kaza, daga cikin siffofinsa kaza, daga cikin siffofinsa kaza, sai da ya zayyano siffofi guda 100 na ma'abota alqur'ani. Ya zayyano siffofi guda 100 na ma'abota alqur'ani. Imam al-Ajurri cikin littafinsa Akhlaqu Ahli al-Qur'an. Lalle ina wasiya ma masu kokarin haddan alqur'ani, suna kokarin karanta wannan littafi na Imam al-Ajurri, zai taimaka musu kwarai da gaske. Wani zaka ga mahaddacin Qur'ani ne, amma yana taka wandonsa, kaga baya daga cikin siffa ko ɗabi'a na ahalin alqur'ani. wani zaka ga ahalin alqur'ani ne amma sai ka same shi da ƙarya sai ka same shi da ƙarya alƙawari kaga wannan duba daga cikin siffofin ahalin alqur'ani imamu al-ajurri ya irga dabi'u kusan guda 100 kamar yadda na bayyana waɗanda dabi'u ne na ahalin alqur'ani ma'abota alqur'ani yace daga cikin siffofin ma'abota alqur'ani zaka ga suna bin umurnin alqur'ani da sunna ma'ana duk umurni da yazo cikin alqur'ani da sunna gurgudan ikon su suna kokarin bin sa hanin da yazo suna kaurace masa wannan siffa ce cikin siffofin ma'abota alqur'ani sannan in sun zo cin abincin su ma zaka ga yanda addinin musulunci ya karantar haka in sun zo shan abun shan su ma zaka ga yanda addinin musulunci ya karantar haka in sun zo sa tufafin su zaka ga yanda addinin musulunci ya karantar haka in sun zo baccin su zaka ga yanda addinin musulunci ya karantar haka in sun zo makwabtaka da makwabtan su mu'amala da ƴan uwan su duk zaka ga gurgudun karantarwan addinin musulunci zaka same su ba masu dacin rai bane ba masu zafi bane wajen mu'amala masu taushin zuciya ne masu sauki masu mu'amala wayannan duk suna daga cikin dabi'u da imamul ajurri ya ambata na ma'abota alqur'ani cikin akhlaqu ahlil qur'an to sayyidina umar anan gurin yana wasiyawa mabiya mabiyansa a matsayinsa na jagoran su su karanta alqur'ani su yi aiki da alqur'ani sai su zamanto daga cikin ahalin alqur'ani ma'ana ma'abota alqur'ani su kuma mun ji matsayin su gurin Allah su ahalullahi ne su iyalan Allah ne me ma'anan iyalan Allah su keɓantattu ne a gurin Allah suna da matsayi na musamman a gurin Allah ma'abota alqur'ani suna da matsayi na musamman gurin Allah subhanahu wa ta'ala to shine sayyidina Umar yake fatan a ce mabiyansa su samu matsayi na musamman gurin Allah madaukakin sarki wannan shi zai sa su yi daddadan rayuwa a duniya da lahira gaba daya sai nasihar ta uku yace wazinu anfusakum qabla an tuzanu kuna auna kawunan ku kafin a auna ku yaushe za a auna su ranan tashin alkiyama ranan tashin alkiyama kowa sai an auna shi haka malamai suka ce za a auna mutum kuma za a auna ayyukansa ran tashin kiyama to kai wa kanka hisabi ka auna kanka ka auna ayyukanka ka gani misali yanzu yau in ka je kwanciya a gadon baccinka daga tashi na daga bacci zuwa yanzu da na sake dawowa zan kwanta bacci abubuwan da nayi kyawawa guda nawa ne waɗanda nayi kuma munana guda nawa ne sai ka sa su a faifai sai ka ga wanne ya rinjaya wanne ya fi yawa kyawawan ne suka fi yawa sai ka gode wa Allah gobe sai ka ƙara sama da yanda ka yi yau munanan ne suka fi yawa to sai ka yi wa kanka karatun tanasu saboda idan ka ci gaba da tafiya a haka duk lokacin da laifuka suke karuwa wa bawa in misali yau yayi 5 to 5 din nan za su ja shi gobe yayi 7 7 din da yayi gobe za su ja shi jibi yayi 9 9 da yayi jibi za su ja shi gata yayi 11 sai a wayi gari ya halaka duk lokacin da aikin zunubi ke karuwa duk lokacin da bawa ke zunubi yana ƙara jawo masa ƙara yin wani zunubin idan kai zunubi kwaya daya zai jawo maka kai zunubi 2 gobe in yau kai daya idan gobe kai 2 zai jawo maka jibi kai 3 idan jibi kai 3 zai jawo maka gata kai 4 sai a wayi gari kuma mutun ya halaka sabanin aikin alkhairi aikin alkhairi in kai daya yau zai jawo maka gobe sai kai 2 saboda me zuciya wannan da muka ganta a duk lokacin da ake aikin alkhairi to imani na karuwa cikin wannan zuciya idan kuma imani ya karu zai sa aikin da kai na alkhairi yau kai sama da shi gobe to in kai sama da shi gobe imanin ka zai ƙara karuwa sai ya jawo jibi kai sama da yanda kai gobe to sai a wayi gari mutum ya zama mutumin kirki sabanin aikin sako aikin laifi yau idan kai daya imanin ka zai ragu kaga kuma idan imanin ka ya ragu zai sa gobe kai 2 saboda ai imani na daga cikin abubuwa da suke zama wa bawa garkuwa wajen aikata aikin sako. To idan ya zamanto kullun yana aikata aikin sako, imanin sa raguwa yake da wannan aikata aikin sakon, to zai jawo masa ya ƙara yin sakon da yafi na baya, sai a wayi gari ya halaka. To idan kullun in ka kwanta a gadon baccinka kana hisabi wa kanka bisa abubuwan da kai a wunin nan, ka duba ka ga ha, to ai ayyukan da nayi munana sun fi kyawawan yawa, ni ko me yasa nayi haka, gobe insha Allah zan gyara. To gobe koda baka gyara gaba ɗaya ba, ka rage ai kai nasara, jibi ka ƙara ragewa kai nasara, gata ka ƙara ragewa kai nasara, har a wayi gari ka bar ayyukan laifin da kake yi. Me zai jefa mutum zuwa ga wannan? Me zai sa mutum ya samu wannan tasirin? Idan ya zama yana yi wa kansa hisabi. In kana kanka hisabi, to insha Allah cikin ikon Allah, idan akwai kurakuran da kake za ka gyara. Amma idan bawa baya yi wa kansa hisabi, sai a wayi gari laifin sa ya zama me tudu wanda zai hau yana hango na wani. Ba shi ne Bahaushe ya ce laifi tudu ne ba, ka hau naka ka hango na wani, shi fa yana laifin amma bai san yana yi ba, saboda me baya wa kansa hisabi. Shi kawai gani yake daidai yake, amma Allah inda zaka zauna ka yi tunani, ka karanta abubuwan da kai tun daga safe har dare, dole zaka ga guraren da ka saba, guraren da kai ba daidai ba. To wannan sai ya shagaltar da kai daga bibiyan kurakuran mutane. Wannan in kai haka zama haka kai babban rabo. To mu kuma a yau a'a, ba kurakuran mu muke yi wa hisabi ba, kurakuran mutane muke yi wa hisabi. To hisabin kuma da muke yi wa kurakuran mutane sai ƙara halakar da mu. To shine sayyidina Umar anan yake wasi da siha wa talakawansa cewa su zamanto masu auna kawunansu, suna hisabi wa kawunansu. Wannan din zai taimaka musu wajen rage ayyukan laifi, zai taimaka musu wajen ƙara ayyukan da'a. To idan suka zamanto masu da'a, ai kaga shi ma zai ji daɗi wajen mu'amalantar su, su ma za su ji daɗi wajen mu'amalantar sa, saboda ba su yi abin da har zai musu uquba ko ya musu horo ba. Kaga shi zai ji daɗi, su za su ji daɗi. Kenan dai sayyidina Umar yana so ya ɗora mabiyansa akan turbar da in sun hauta wannan jagoranci da zai musu, kowa zai ji daɗin jagorancin. To kaga ina ma da a ce shuwagabanni haka suke yi, suna ƙoƙarin ɗora al'umma akan tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala, suna ƙoƙarin ɗora al'umma akan addini. Yanzu kaga abin da zai burge ka, ina ta buga muku misali da Saudiya, saboda na san tsarinsu na gwamnati da mabiya gaba ɗaya. Wato wani abu da zai burge ka da tsarin gwamnati na Saudiya, suna ɗaukan nauyin malamai masu karantar da addini, suna da salari, kai ba malamai ba ma har limamai, limamai masu jan sallah a masallatai da mahaddata Al-Qur'ani. Kowane mahaddaci, yanzu ka misali kamar wannan masallacin, za a samu wani mahaddaci sai a bashi ƙananun yara yana karantar da su, gwamnati tana biyan sa duk wata, gwamnati na biyan sa duk wata. Za ga ana ba su tarbiya, ana karantar da yara Al-Qur'ani, ana haddatar da su, ana karantar da su sunna, saboda sun san in sun koya wa al'umman su addini, shi zai sa al'umman su musu biyayya. To sai zama gwamnati ita take daukan nauyin limamai, suna da salari. Gwamnati ita take daukan nauyin malamai masu karantarwa, irin karantar wannan da muke yi, gwamnati ita take daukan nauyi. Ba wai karantarwa da za a yi je a yi a makarantun boko ba, a'a, karantarwa da za a yi a masallaci, gwamnati ce ke daukan nauyi. Hadda da za a haddatar da yara a masallaci, gwamnati ce ke daukan nauyi. Saboda me? Saboda ta san muhimmancin karatun addini wajen jagoranci. Idan al'umma suka fahimci addini, to jagorori za su ji daɗi wajen jagorantar su, kamar yadda dai nayi ishara a baya. Ba za su tsine musu ba, ba za su yi fito na fito da su ba, ba za su ɗauki, ba za a samu rashin tsaro ba, ba za a samu 'yan sara suka ba, matuƙar matasa sun samu tarbiyya ta addini. Ba za a samu 'yan sara suka, ba za a samu zaune gari banza ba, ba za a samu marasa aikin yi ba, ba za a samu ɓarayi ba, ba za a samu 'yan fashi da makami ba, ba za a samu 'yan kidnafas ba. Wato ɓangarorin da koyawa al'umma addini zai taimaka wa jagorori wajen jagorancin su ba su da iyaka. Kaga ta fuskan tsaro, in an koyawa al'umma addinin musulunci, suka san girman Allah, imani ya shige su, to ba ku da matsala. ba ku da matsala ta fiskan tsaro saboda yanzu suna da imani cikin zukatansu suna tsoron Allah subhanahu wataala wannan zai zama musu garkuwa wajen keta tsaronku ko rusa tsaronku ko rusa zaman lafiyanku to shine sayyidina Umar yake dora al'umma a tafarkin da zasu zamanto mutanen kirki ta yanda in sun zamanto mutanen kirki wajen jagorantar su ba zai wahala da su ba in suka zama mutan kirki to haka kai ma a yau idan al'ummar da kake jagoranta ka dora su akan alqur'ani da sunna wallahi ba za ka wahala ba wajen jagorantar su ba za su baka ciyon kai ba zaka zauna cikin lumana cikin kwanciyar hankali su ma za su zauna cikin lumana cikin kwanciyar hankali saboda sun san girman Allah subhanahu wataala to wannan ita ce nasiha ta uku ta sayyidina Umar sai nasiharsa ta hudu yace wa tazayyanu lil ardi al akbar yawma tu'raduna ala allahi la takhfa minkum khafiya wannan nasiharsa ta hudu kenan yace tazayyanu lil ardi al akbar kuyi kwalliya wa bijirowan da za a miku yi bijirowa da za a yi bijirowan da za a yi mafi girma lil ardi al akbar bijirowa wanda yake mafi girma kuyi kwalliya wa bijirowa wanda yake mafi girman bijirowa wani irin bijirowa ne mafi girman bijirowa sai bayanin sa a gaba yace yawma tu'raduna ala allahi ranan da za a bijiro da ku ga Allah subhanahu wataala la takhfa minkum khafiya babu wani abun buya da zai buya gare ku babu wani koyayyen abu da zai buya daga gare ku kaga wannan nasiha ce mai muhimmanci tazayyanu ku kwalliya lil ardi al akbar ga bijirowa wanda yake mafi girma wani irin kwalliya tunda ya fassara mana wani bijirowa yake nufi bijiro da bayi da za a yi gaban Allah subhanahu wataala dan me dan ya musu hisabi ko to yanzu wanda ya zauna ya shirya kansa yayi tanadi wa kansa a lokacin da aka bijiro da shi gaban Allah subhanahu wataala ai zai tsira zai rabautu amma wanda bai tsara kansa ba bai shirya kansa ba aka bijiro da shi gaban Allah subhanahu wataala ai ya shige su ya fallasu to shine yake jan hankalin su kaman yana musu ishara ne su yi tanadi sitanadi saboda bijiro da su da za a yi ranan gobe kiyama gaban Allah madaukakin sarki ta yanda in an bijiro da su babu wani abu da zai buye daga gare su a gaban Allah madaukakin sarki wannan kaman yana ishara ne zuwa ga aya na cikin suratul haqqo yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya shi yasa yace la takhfa tu'raduna ala allahi la takhfa minkum khafiya za a bijiro da ku ga Allah subhanahu wataala babu wani abu mai buya da zai buye daga gare ku wannan kaman ishara ce ga wannan ayan yawma idhin tu'raduna ranan da za a bijiro da ku duka halittu za a bijiro da su gaban Allah madaukakin sarki tun daga kan annabi adam alayhi salam har zuwa mutun na karshe da za a haifa a wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam duka ranan tashin kiyama za a bijiro da mu gaban Allah madaukakin sarki la takhfa minkum khafiya babu wani abu da zai buye ga Allah daga gare mu subhanahu wataala kaga ishara yake zuwa ga wannan ayar akwai kuma hadisi shima da aka samu daga Abu Huraira wanda shi ma zai ƙara fito da wannan ishara ta sayyidina Umar da wannan wasiya da nasiha ta sayyidina Umar wanda Imam Tirmidhi da Ibn Majah sun fitar cikin sunan din su duk da cewa hadisin mai rauni ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yu'radu an-nasu yawmal qiyamati thalatha 'aradatin za a bijiro da mutane ranan tashin kiyama bijirowa guda uku yace fa amma 'aradani فجدال ومعاذير amma bijiro da su da za a yi guda biyu suna dauki kunshe da jayayya da musu a lokacin da za su tsaya gaban Allah subhanahu wataala su ce su kan ma fa ba ma aika musu manzo ba su ba su san ma labarin sa ba fa alhali kuma suna da masaniya akai an yi ta musu wa'azi suna kunnan uwan shegu to sai sun tashi ranan gobe kiyama an bijiro da su gaban Allah madaukakin sarki su ce su kan ma basu ma taba jin labarin wani annabi ba basu ma san an aiko wani annabi da wani abu ba shine fajidalun wa ma'azir to idan sun ga wannan jayayyar ba za ta yi amfani ba sai su zo kuma suna ba da uzuri ni kan ma ban da lafiya ni kan ma ban samu dama ba ni kan ma kaza ni kan ma kaza ni kan ma sitan kame-kame na uzurorin da ba za su amfane su ba gaban Allah madaukakin sarki to sai bijirowa na uku wannan bijirowa na farko da na biyu kenan bijirowa na farko za su fara musu na ƙarya to idan suka fahimci cewa wannan musu na ƙaryan ba zai kai su ba sai su dawo kame-kame na ba da uzuri na ƙarya to a lokacin da shi ma uzurin ba zai yi amfani ba sai a je mataki na uku bijirowa na uku to a nan ne kowa za a ba shi sakamakonsa a hannunsa daga ciki akwai wanda zai karɓa da hannun dama daga ciki kuma akwai wanda zai karɓa da hannun hagu Allah ya tseratar da mu to annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin wannan hadisi yana ishara cewa za a bijiro da bayi so uku duk da cewa hadisin yana da rauni cewa da sayyidina Umar yayi tu'ur yawma tu'raduna 'ala Allahi la takhfa minkum khafiya ranan da za a bijiro da ku ga Allah madaukakin sarki babu wani abu da zai buye daga gare ku malamai sun yi kokarin bayyana mana wannan batunansa na cewa ba abin da zai buye daga gare ku wasu daga cikin malamai suka ce duk ayyukan da kuka yi kar ku dauka cewa akwai aikin da za ka yi a nan duniya wani cikin ayyukan ka ya buya wa Allah ranar gobe kiyama duk ayyukan da kai tun daga haihuwarka har ranar da ka mutu duka za a bijiro da shi gaban Allah shine la takhfa minkum khafiya babu wani abu da zai buye daga gare ku na ayyukan da kuka yi ko da ka buye kai wannan aikin ba zai buye wa Allah ba subhanahu wataala kuma duk yawan ayyukan da muka yi ko shekara 1000 mutun yayi duk ayyukan da yayi ko dai da kwayar zarra ne wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha ko dai da kwayar zarra ne ka aikata dan tashin kiyama Allah zai zo da shi zaka ga gashi nan ranan kaza nayi abu kaza lokaci kaza kyakkyawa rana kaza nayi abu kaza lokaci kaza mummuna gasu nan dalla dalla daki daki duka za a bijiro da su la takhfa minkum khafiya cikin ayyukan da kuka yi ko kun buye kun yi babu wani abu da zai buye wa Allah subhanahu wataala ranan tashin kiyama duka za a bayyana su za a bijiro da su wannan fassara na farko kenan da wasu daga cikin malamai suka yi kuma kaman yafi kowane fassara karfi wa nad'u al-mawazinal qist li yawmil qist ko wa nad'u al-mawazinal qist li yawmil qiyama inda Allah subhanahu wataala za a sa ma'aunai na adalci a ranar tashin al-qiyama wala tudlamu nafsun shay'a babu wata rai da za a zalunce ta duk abin da kai na alheri ba za a boye ko kadan ba duka za a zo da su ba za a zo ma da abin da ba kai ba a ce ga wannan kai kuma ka ce a wannan fa ban yi ba a'a duk abin da kai ne baka isa kai musu ba kyakkyawa ga su nan muna na ma ga su nan wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha ko dai da kwayar zarra na aikin da bawa yayi faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wanda ya aikata daidai da kwayar zarra ran tashin kiyama na alkhairi zai ganshi gashi nan ba za a tauye maka ba ba za a zalunce ka ba a boye maka wani kyakkyawa cikin kyawawan da kai ba za a maka haka ba inna allaha la yadhlimu an-nasa mithqala dharra Allah baya zaluntar mutane daidai da kwayar zarra. Kuman ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Daidai da kwayar zarra na sharri da kai gashi nan za a bijiro maka da shi ka gani. Fassara ta farko kenan da wasu daga cikin malamai suka yi. Fassara ta biyu cewa la takhfa minkum khafiya. Kar ku dauka ku kuna da adadi mai yawa, miliyoyi, biliyoyin mutane, al'umma annabi ma biliyoyi nawa ne, to ina ya ga al'umma annabi Isa, ina ya ga al'umma annabi Musa, ina ya ga al'umman ma da ba mu san su ba, wa minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk, inda Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai al'umman ma da Allah bai ba mu labarin su ba. To kar ka dauka adadin wannan al'umma da mutane wani zai iya buyawa Allah subhanahu wa ta'ala. Suka ce la takhfa minkum khafiya babu wani wanda ya isa ya kuya wa Allah duk yawan ku duka haka Allah za a halarto da ku gaban Allah madaukakin sarki la takhfa minkum khafiya ba wata mai kuya da za ta kuya wa Allah subhanahu wataala duk yawan ku al'ummun farko da na ƙarshe duka haka za a bijiro da su gaban Allah shine la takhfa minkum khafiya tu'raduna yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya ma'ana ranan duka za a bijiro ku duk yawan ku da dandazon ku da adadin ku da manyan ku da yaran ku da musulmin ku da kafirin ku da munafikin ku da mu'minin ku duka haka za a bijiro da ku gaban Allah ba wanda ya isa ku yawa Allah madaukakin sarki shine fassara na biyu da wasu daga cikin malamai suka yi ma wannan magana na sayyidina Umar cewa yawma tu'raduna 'ala Allah la takhfa minkum khafiya sai fassara ta uku da suka yi ma wannan batu na sayyidina Umar suka ce za a bijiro da ku gaban Allah madaukakin sarki ɗaya bayan ɗaya duk sai an muku hisabi babu wani wanda za a ce a lokaci ya kure ba a samu an masa hisabi ba wannan ai mu ne na muna da naqasu mu ne idan aka ce za a yi kaza aka zo ana da adadi mai yawa sai a gagara yi wa duka a samu a yi ma wasu a ce sai gobe goben ma an zo su ba za a samu a yi ba wasu ma hakuri za a ba su saboda yawa to amma Allah subhanahu wataala gaban sa ya wuce wannan a kankanin lokaci duka Allah zai yi wa bayi hisabi sari'ul hisab mai gaggawan yin hisabi ne cikin yan sakanni an yi wa kowa hisabi biliyoyi na halittu ga su gaban Allah kuma kowa an masa hisabi kowa ya san matsayinsa a gaban Allah shine la takhfa minkum khafiya babu wani wanda za a ce a lokaci bai isa ba ba a samu an masa ba ko kuma a wani bai yi ba sai gobe a kankanin lokaci ba a sa'a ɗaya ba ba minti ɗaya ba ƴan sakanni Allah zai yi wa bayi hisabi ayi a gama sari'ul hisab wannan shine fassara na uku da wasu daga cikin malamai suka yi ma wannan lafazi na sayyidina Umar Allah ya yarda da shi Abdullah ibn Amr ibn al-As ya fassara wannan lafazi da babu wanda zai buya wa Allah madaukakin sarki cikin musulmai musulmi ko cikin kafirai cikin mu'minai ko cikin munafikai kaga wannan yayi shige da fassara ta biyu da aka ce ba mutum ɗaya da ya isa ya buya wa Allah ranar tashin kiyama kenan ya za ka yi ka tsira ka rabauta gaban Allah subhanahu wataala ka kiyaye umurninsa ka bi shari'arsa wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi sannan fassara ta ƙarshe wacce za ta zama ita ce ta biyar kenan ko da malamai suka yi ma wannan lafazi na sayyidina Umar babu wani abu da zai fitirta ya buya a gare ku cikin abubuwan da kuke boyewa mun gane yawma idin tu'raduna ranan da za a bijiro da ku la takhfa minkum khafiya abubuwan da da kuka kasance a duniya kuna boyewa to ba zai buya ba ranan duk wani abu da mutum zai buya zai boye ranan ba zai buya ba misali ai kana boye al'aurarka ko to ranan duk ba zai buya ba duk zai bayyana al'aurarka wacce take ta zahiri da wacce take ta ma'ana al-hissi wal ma'anawi al'aura wacce take al-hissi shine tsiraicin mutum ko wanda za a iya ganin shi a zahiri wacce take kuma ma'anawi wanda mutum ya boye cikin zuciyarsa abinda ka boye cikin zuciyarka ai ba wanda ya sani sai Allah to duk ranan za a bankaro su ranan tashin kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yace yuhsharun nasu hufatun uratun za a tada mutane tsirara haihuwan iyayensu ba takalma Aisha tace wannan akwai ban mamaki ya rasulullah a tashi ga maza ga mata duk tsirara namiji na kallon mace mai tana kallon namiji annabi yace Aisha al'amarin ya wuce nan ba ta nan ba ta wannan ake ba kowa ta kansa yake ba ta tsiraici ake ba al'amarin ya wuce inda kike tunani kike tsammani to sayyidina Umar anan gurin yana nasiha yana wasiyawa mabiyansa akan su tanadi wa ranar gobe kiyama ranar da za a bijiro da su ga Allah madaukakin sarki ba wani abu da zai buya da gare su duka waɗannan fassaroli da aka yi duk za su samu karkuwa kuma ba su yi karo da juna ba za a bijiro da ayyukanmu babu wani aiki da muka aikata cikin ayyukanmu da zai buya wa Allah sannan dukkanmu za a bijiro da mu gaban Allah babu wanda zai buya wa Allah subhanahu wataala musulmi ne kafiri ne mumini ne fasiki ne munafiki ne duka ba wanda zai buya wa Allah madaukakin sarki sannan kuma duka ayyukanmu za a mana hisabi akai ba wanda zai gagari Allah madaukakin sarki kuma cikin kankanin lokaci duk wannan zai dauki ma'anan la takhfa minkum khafiya babu wani abu da zai buya daga gare ku wa Allah subhanahu wataala wannan nasiha sa ta nawa kenan ta hudu to sai nasiha sa ta biyar yace innahu lam yablugh innahu lam yablugh haqqu bi haqqin an yuta'a fi ma'siyati llahi illa fi ma'siyati llah. Wannan nasiha sa ta nawa kenan, ta biyar ko nasiha sa ta biyar. Yace innahu lam yablugh haqqu bi haqqin an yuta'a fi ma'siyati llah. Yace ku sani ya ku mabiyana, lam yablugh haqqu bi haqqin, haqqin ma aboci haqqi bai kai matakin, bai kai matsayin an yuta'a fi ma'siyati llah, a masa da'a wajen saban Allah ba. Ma'ana duk girman mutum, duk matsayinsa bai kai a masa da'a wajen saban Allah ba. Kenan girman mutum, mulkinsa, ikonsa, wadatarsa, dukiyarsa, matsayinsa, duk matsayinsa bai kai a masa da'a wajen saban Allah ba, subhanahu wa ta'ala. Kenan nan akwai isharar da yake musu, wannan zai nuna maka takawa da ƙarfin imani na Sayyidina Umar, cewa duk da ina da matsayi a cikinku, duk da ni ne shugabanku, duk da ni ne jagoranku, ban yarje muku ku mun da'a wajen saban Allah ba. Kun gane bayanin? Kenan duk matsayin mutum cikin al'umma, duk kimansa da darajarsa da ikonsa da mulkinsa da sarautarsa cikin al'umma bai kai a masa da'a wajen saban Allah ba. In ji Sayyidina Umar, kenan anan yana so ya tsora su a kan turbar, in sun ga ya yi daidai su mara masa baya, in ya kauce to kar su masa biyayya, in ya kauce kar su masa biyayya. Kun ji shugaba na ƙwarai, shugaba na ƙwarai shi ke ce wa talakawansa, a lokacin da kuka gana kauce kar ku mun biyayya. Wannan shi ne abin da lafazin nan na Sayyidina Umar ya ƙunsa. Sayyidina Umar in mun kalli maganganunsa za mu ga duka naso shi ne, duk maganarsa dai za ka iya ɗauko masa nassi na Alƙur'ani da nassi na hadisi, ko kuma ko ba ka ɗauko duka biyu ba za ka ɗauko masa ɗaya, ko ka ɗauko nassi na Alƙur'ani ka ga ya fit maganar Sayyidina Umar ya dace da shi. Shi yasa su maganganunsu da suke za ka ga, saboda tarbiyyar da suka samu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, za ka ga maganganu ne da suke ɗora su a kan mizani na shari'a. Yanzu ka ɗauki su maganar Sayyidina Umar sai ka ga ya dace da aya kaza, in ka ɗauki ɗaya maganar nasa sai ka ga ya dace da hadisi kaza. Yanzu maganganun sannan da muka yi ta bi tun daga na ɗaya har zuwa na biyar ɗin nan, kowane magana da muka ɗauko za ka ga mun samo nassi na Alƙur'ani da ya dace da shi, ko kuma mun samo nassi na hadisi da ya dace da shi. To haka wannan magana da ya yi na biyar, cewa du matsayin mai matsayi bai cancanci a masa ɗa'a wajen saɓan Allah subhanahu wa ta'ala ba. Wannan ya dace da hadisai da suka zo daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ingantattu. Akwai hadisin da Bukhari da Muslim suka fitar da shi, wanda aka samo daga Ali ɗan Abi Talib Allah ya yarda da shi, cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tura wasu dakaru mayaka, sai jagorantar da ɗaya daga cikinsu a matsayin shine jagorarsu, ya tura su wani guri za a tafi yaƙi. To lokacin da aka tafi wannan yaƙi, wannan shugaba, tunda yanzu shine shugaba, kuma Annabi ya ce musu ku masa biyayya a matsayinsa na shugabanku, sai suka masa ba daidai ba, suka yi laifi kenan. Sai rura wuta, ya kunna wuta tana ci ba 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 ba, sai ce waɗanda suka masa laifin nan su shiga wutan nan, shine horon da zai musu. To sai wasu daga cikinsu suka yi yunƙurin za su shiga, wasu kuma sai suka ce a'a, ai wutan muka guda muka taho yaƙin nan. Mun gane bayaninsu, tunda an ce su tafi yaƙi, suna so su zauna da matansu da 'ya'yansu. To amma don gudun shiga wuta, fatan shiga aljanna, suka taho yaƙin, kuma su taho yaƙi a ce su shiga wuta, sun aikata laifi. Sai suka ce kai su kan ba za su shiga wutan nan ba. Shikenan sauran su ma da suka ga wanda da sun yi yunƙuri za su shiga, da suka ga ƴan uwansu sun ki shiga su ma sai suka fasa, sai ba a masa biyayya wajen shiga wutan ba. Da aka kammala yaƙi aka da, sai aka ba Annabi sallallahu alaihi wasallam labari, wani martani Annabi ya bayar. Annabi ya ce law dakhaltumuha lam tazalu fiha ila yawmil qiyama, da a ce kun yadda, da ya rura wutan nan ya ce ku shiga, da kun yadda kun shiga, to ba za ku gushe cikinta ba har zuwa ranar tashin kiyama, kenan za a yi ta muku azaba cikin kabari. Sai ce musu kuma waɗanda suka ƙi yadda su shiga, sai ce musu la ta'ata fi ma'siyati llahi innama ta'atu fil ma'ruf, inja annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba a yin da'awa har shugaba ba a masa da'a wajen saban Allah. Shugaba ma umurni ka saba Allah, ba za a masa biyayya ba. Ya ma umurni ka sha giya, ba za a masa biyayya ba. Ya ma umurni ka yi zina, ba za a masa biyayya ba. Ya ma umurni ka yi almundahana da dukiyan al'umma, ba za a masa biyayya ba. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. A cikin hadisi da Imam Ahmad ya fitar da shi cikin musnad ɗinsa, shi ma an samo daga Ali dan Abi Talib da sanadi wanda yake ingantacce, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'ata li basharin fi ma'siyati Allah. La ta'ata li basharin, ba a yin da'a wa dan adam fi ma'siyati Allah, wajen sabawa Allah madaukakin sarki. Kaga yayi daidai da wannan magana na sayyidina Umar, innahu lam yabluq haqqu bi haqqin an yuta'a fi ma'siyati Allah. Ma abocin haƙi matsayinsa bai kai a masa da'a wajen sabawa Allah ba, duk yanda ya kai ga kima da daraja cikin mutane. Ina ga saboda ƙurewar lokaci, wannan nasiha ta biyar na sayyidina Umar, wannan nasiha ta biyar ta sayyidina Umar da yayi wa mabiyansa, akan ta zamu karkare, duk da cewa nasiha ta ƙarshe ita ce nasiha ta shida, amma lokaci ba zai bamu dama mu karanta wannan nasiha ta sa ta shida ba, sai Allah ya kai mu haduwa ta gaba. Abubuwan da muka karanta da suke daidai, Allah ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe, Allah gafarta mana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.